أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسرارم دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسن شو أتارا دكوت تجواني سابن شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم أيكو لتنبيهم كو عندس كشافي أديني درايو أزوا جمالا دوم سام مفتا كما أنا إياكو من دا ساقون تنبيهتا تجوانا شريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 13 ga watan Juma'a ula na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 18 ga watan Disamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Sai ku biyo mu akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To duba da irin yanayin da yanzu muke ciki, musamman a kasar nan, musamman a kuma jihohin arewa, da yawa daga cikin malamai da manyan mutane da masu hankali suna jan hankalin al'umma, suna musu wa'azi akan cewa a koma ga Allah subhanahu wataala, a bar ayyuka da ake yi na saban Allah waɗanda bai dace a ce musulmi ko bai halatta a ce musulmi yana yin su ba. Suna ƙara jan hankalin mutane akan cewa yawan saban Allah da kuma kaucewa hanyar Allah da mu musulmi muka yi yana ɗaya daga cikin musabbabin abubuwan da suke faruwa da mu. Ubangiji subhanahu wataala yana yi mana wasu abubuwa ne saboda abinda mu ma muka shiga cikin su na saban Allah na kaucewa hanyar Allah. Wannan da yawa daga cikin malamai da manyan mutane masu hankali suna jan hankali akan wannan cewa a rage laifuffuka, a yi kokari, a yi umarni da kyakkyawan abu, a hana mummuna. To akwai kuma waɗanda suke da mummunan tunani ko kuma rashin sanin hakikanin sunnar Allah subhanahu wataala a cikin bayinsa, musamman bayinsa mu'minai. Sukan ce ai bai kamata ma ana cewa zunubanmu ne ya jawo mana abin da yake faruwa ba, a in zunubi ne ke jawo abin da zai shigar da ɗan adam cikin tasko da cikin halin kakanuka yi, me yasa Turawa da ƙasashen yamma suke cikin wani hali na kwanciyar hankali da rashin fadace-fadace, babu talauci, babu yunwa, babu kaza, babu kaza. Ai da ya kamata ya zanto su suka fi mu shiga cikin halin kakanuka yi, suka fi mu shiga cikin halin tasko da sauransu. To kaga wanda zai yi wannan maganar alhaqiqa bai san sunnar Allah subhanahu wataala a cikin halittunsa ba. Ubangiji subhanahu wataala yana da sunna biyu, akwai sunanul ilahiyya al-kauniyya, akwai kuma as-sunan al-ilahiyya al-ijtimaiyya ko kuma al-bashariyya. Wato akwai sunnar Allah subhanahu wataala wacce take ta halitta ce, wacce ya halitta akan ta yake gudanar da tafiyar wannan halitta akan sunnar sa. Kamar misali, muna da hudowar rana da faduwar rana, muna da sunnar lafiya da rashin lafiya, muna da sunnar saukar da ruwa, muna da sunnar wato muna da sunnoni waɗanda a kansu ne Ubangiji subhanahu wataala yake ya gudanar da halittarsa. In za a yi aure, in za a hayayyafa a yi aure tukunna, in ana jin yunwa a ci abinci domin a samu ƙoshi, in za a yi shuka, a yi shuka a gurin da yake da kyau kuma sannan ta samu kulawa, a yi mata ruwa da sauransu. Wannan sunna ce da ake kira sunnatullahil kauniyya. Wannan sunna ta Ubangiji takan iya canzawa, wani lokaci sai ka ga Ubangiji subhanahu wataala ya canza wani abu bisa ga yadda aka saba ganinsa. Kamar misali, hudowar rana daga yamma, abin da daga gabas ta fada a yamma, wannan sunna ce kauniyya. Amma Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa akwai lokacin da zai zo rana za ta fito daga mafadarta akan iya samun wani yanayi da zaka ga cewa ko ya kamata a ce wannan halin da ake ciki wato yanayin da ake ciki an rasa kaza kuma sai kaga an samu mu'jizojin annabawa zaka ga dukkanin su harqu sunanillahi nil kauniya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rura wata ya tsage guda biyu wata da aka san shi ga yadda yake fitowa har ya kai ga gabacewa a daina ganin sa a cikin kwanaki 29 ko 30 wannan ita ce sunnar kauniya da aka santa da aka san Allah subhanahu wataala yana gudanar da wata amma akwai kuma wani lokaci da Allah subhanahu wataala yake ga mana iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wata ya tsage kaga wannan sunna ce kauniya amma kuma ta samu canji a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito mana ta hanyoyi daban-daban masu yawa cewa dan ruwa kankani ya sa hannunsa a cikin ruwan dan yayi yawa har mutane sun sha masu adadi mai yawa sun sha sun koshi kuma har sun bashi haka nan abinci dan kadan da bai wuce tukunya guda ɗaya ba ɗan karama amma kuma mutane sama da 300 sun ci wannan abincin su ta sun bashi to kaga wannan sunna ce kauniya amma kuma an samu ta sabawa saboda wani abu da Ubangiji subhanahu wataala ya so ya nuna na ayar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiyar dare Isra'i daga al-Masjid al-Haram wato daga Makka zuwa masallaci na Qudus a cikin dare ɗaya yaje ya dawo kaga abinda aka saba aka sani shine in za a yi wannan tafiya sai an dau lokaci mai tsawo an dauki kwana da kwanaki musamman ba a wancan lokacin da ba a da jirgi wallantana ayi ta ayi ridai aje a dawo a wannan a cikin dare ɗaya yi ko ba da jirgi ba ba da wani abin hawa ba wannan sunna ce kauniya amma Allah ya canza ta saboda haka ya ga dama a lokacin kuma saboda wata hikimar sa da ya so ya nuna to irin wannan suna nan da yawa ita sunnar Allah kauniya Allah yake iya harkinta wato iya canza ta ya iya saba mata saboda ya nuna wata ayar sa ko kudarsa duk mu'jizojin annabawa suna gudana ne akan wannan annabi Musa ya daki ruwa ya tsage gida biyu su wuce da shi da jama'ar sa Fir'auna ya zo shi da jama'ar sa kuma ruwan ne ya hadi da su ya nitsi ya hadi su ya shige su to kaga wannan sunna ce ta Ubangiji amma kuma Allah subhanahu wataala anan ya keta wannan sunnar saboda wata hikimar sa akwai kuma sunnatullahi fil bashar sunnar Allah a cikin halitta cikin mutanen sa cikin mutane da ya halitta wannan sunna ta Ubangiji ba ta canzawa ita ce Allah yake cewa walan tajida li sunnatina tahwila ko walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ka taba samun canji a sunnar Allah ba ita sunnatullahi fil bashar wadda ba ta canzawa sunna ta Allah subhanahu wataala wajen taimakawa masoyansa wajen halakar da makiyansa wannan wani abu ne da baya canzawa wanda ya kyakkyawan aiki Allah ya masa kyakkyawa wanda ya mummuna Allah ya masa mummunan sakamako wannan shi baya canzawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabawa ya ba mu labarin al'ummun da suka wuce sun yi kaza ba dan komai dan mu dauki izina kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ce akwai abin lura akwai abin daukan darasi da wa'azi a cikin labaran annabawa da al'ummun su Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu da mutanansa annabi Hud da mutanansa annabi Salih annabi Shu'aib annabi Nuhu alaihi salam duk Allah ya ba mu labarin su da abubuwan da suka yi da kuma abin da ya biyo baya daga ƙarshe ba dan komai ba Allah yake ba mu wannan labarin sai dan mu zanto akwai darasi ma'ana idan mun yi abin da su ma suka yi to abin da ya same su zai same mu wannan shine ma'anar hikimar ba mu labaran abin da ya gabata abin da to ya zanto sunnar Allah ta kan canza anan wato Ubangiji subhanahu wataala mutane su yi kirki kuma sannan ya yi musu ukuba ko mutane su yi rashin kirki sannan Ubangiji ya musu kyakkyawan sakamako ya ba su ni'ima ya kyautata musu ba tare da su ba su kyautata musu ba to wannan kaga sunnar Allah anan ta canza zai zanto duk labaran da aka bayar bai da wani ma'ana ce to ai ta dayuwa ma ya zanto ba mu yi biyayyar ba kuma Allah ya mana kyakkyawan sakamako ko yana ta dayuwa mu yi biyayyar Allah ya kima kyakkyawan sakamako to kaga labarin ya zanto duk labaran su zanto marasa amfani to wannan kuma ba haka alqur'ani ya nuna ba haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana ba idan muka duba Allah subhanahu wataala yana da sunnar sa game da bayinsa waɗanda suke kafirai wanda suka kafircewa hanyar Allah suka butulce masa Allah subhanahu wataala lallai ba zai kyale su a cikin abin da suke yi ba na sabansa, lalle zai kama su da wannan laifin ta hanyoyi daban-daban a nan duniya da lahira, ko kuma a kama su a lahira ko da ko a nan duniya zai musu talala. Ubangiji duk ya gaya mana wannan, kuma mun yarda da cewa haka abin yake. Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ni'ima da yake bawa kafiri ba wai tana nuna cewa yana san shi ba ko ya yarda da abin da yake sa yake bashi. Ayahsabuna annama nubidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun, alace sun tsammani suke yi abinda muke basu na dukiya da yaya alheri ne muke ta gaggauto musu da shi, alace bal la yash'urun, basu sani bane kasancewar su suna samun alherin yaya da mata da dukiya, wannan ba yana nuna cewa alheri ne muka basu ba, a bal la yash'urun, basan dai halin da suke ciki na kaskanci ba wanda kuma za su ga sakamakon sa ba mai kyau ba. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ma yana nuna mana cewa ba dan ma kada irin waɗannan masu raunin imani ba, waɗanda suke ganin cewa zunubi da kafirci ba wani abu bane inda za a samu duniya, wataƙila ma za su iya kafircewa ko su yi zunubin ba dan samu duniya, ce ba dan haka ba, da duk ma wanda ya kafircewa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ƙara buɗa masa harkar rayuwarsa, ya bashi maɗuɗiyar dukiya da zai shiga ciki ya fanta mai alfahari. Allah ce walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim sukhfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa suran 'alayha yattaki'un, Allah ce wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal aqibatu 'inda rabbika lil muttaqin, Allah ce ba dan kada mutane ma su zama duk akan addini iri daya ba. La ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim sukhfan min fidda, da waɗanda suka kafircewa ko wanda suka kafircewa Allah bai rahama da sai mu sanya musu mu ba su gidajen da masu rufi na azurfa, wa ma'arija 'alaiha yadhharun, sa musu gidajen su na bene da za su kai tattakawa suna hawa suna rayuwa a ciki, wal buyutihim abwaban wa suran 'alaiha yattaki'un, kuma mu sa musu kofofi na zinari da azurfa da kuma gidaje waɗanda za su riƙa kwanciya a kai, wa zukhrufa, mu ba su kyalekyalen duniya mai yawa. Allah ce wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya, ce duk waɗannan abubuwan jin daɗin rayuwar duniya ne, wal aqibatu 'inda rabbika lil muttaqin, amma ƙarshen kyakkyawan ƙarshe a wajen Ubangiji kai yana ga masu takawa. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala ya ce ba dan kada duk mutane su haɗu su zama abu ɗaya ba, duk su kafircewa Allah, to da kafiri sai mun bashi irin wannan rayuwa. Kowane kafiri in ya ce yau aka ce yau ga kafiri, to sai ka gan shi cikin irin wannan rayuwa ta ainihin masha'a, yana rayuwa cikin ni'ima ta ko'ina ta bebeye shi. To in Allah subhanahu wataala ya haka, to shikenan za a samu masu raunin imani su ba suna kafircewa don su yi dukiya ko don su ji daɗin rayuwarsu. Ashe kaga dukiya a wajen Allah subhanahu wataala da zai ba wa kafiri ko wani abu na ni'imar duniya, wannan ba shi yake nuna cewa Allah yana son sa ba. Samun duniya wanda ba shi ne ma'auni a gurin Allah ba, ka samu duniya ba shi ne ma'auni ba. Allah subhanahu wataala ya ce fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim, ce dan adam idza mabtalahu rabbuhu, idan ubangijin sai jarrabe shi, wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman, sai ce ubangiji na ya karrama ni, wato sai ya rika alfahari yana kafafa yana nuna isa yana ba wata kila wulakanta wasu cewa shi ubangiji ya zabe shi ya masa wani karramawa ta musamman, yayin da kuma dan adam ubangiji subhanahu wataala ya kuntata masa ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikin sa, to sai ya rika cewa ubangiji na ya wulakanta ni. Allah ya ce fafau, ba haka bane, saboda daukan samu da rashi shine ma'auni a gurin Allah ba shine ma'auni a gurin Allah ba. Ubangiji subhanahu wataala yana ba wa kafiri duk abinda ma yake bukata, Allah yana ƙara buɗa masa yayin da ya bijirewa Allah. Falamma rasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay, Allah ce yayin da suka watsi da wa'azin da ake musu, gaskiyar da ake gaya musu, suka kiyarda da ita, Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay, sai muka bude masa kofofin komai, wato duk wani abin da suke so sai suka sun samu, duk wani abin rayuwa sai suka Allah ya buda musu kofar sa sun samu. hatta idza farihu bima utu, har sai suna alfahari suna jin dadin abinda muka basu. Akhaznahum baqtatan, kwatsam wata rana sai kaga mun cafke su. Fa idza hum mublisun, sai ga su tsiya tsiya ba tare da wannan abinda suke ciki a amfane su ba. To ashe kaga lokacin da kafiri yake kafircin sa, yake abinda ubangiji na iya masa talala, yayi ta bashi abinda yake so, yayi ta bashi abinda yake so. Saboda haka ranar da kuma ubangiji tashi da mukarsa, to abu ba zai masa kyau ba, duk wannan ni'imar da yake ciki ba ta amfane shi ba. To wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala a cikin waɗanda suke kafirai. Saboda haka ubangiji zai rika basu, zai rika basu, amma wannan talala ce kamar ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Za mu yi musu istidraji, za mu rika musu istidraji, min haythu la ya'lamun, ta inda basu sani ba. Mu rika daga musu kafa, mu bi su a hankali ta inda ba sa so. Wa umli lahum, ina musu talala ne, inna kaydi matin, Allah ya ce kaydi na ba wato mai karfi ne, ba kankani bane. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan daga wa kafiri kafa, ya jinkirta masa, ba zai gaggauto masa da abin da ya niya na azabarsa ba, saboda wannan abin ya karasa shi ya nutsu a cikin saban Allah, ya nutsu a cikin saban Allah. Har sai lokacin da ya jabke shi, to ba zai ji da dadi ba. Shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Bukhari da Muslim suka rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Lalle Allah subhanahu wataala yana yi wa az-zalimi talala, wato ya rabu da shi, ya yi ta zalincin sai ta abin sa, amma ran da ya jimke shi ba zai kuɓuce ba. Ce wa kadhalika akhdhu rabbika, sai karanta wannan aya, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allah ce to haka damkar ubangijinka take, duk sanda ya damki wani garin da yake azzalimi, alƙaryar da take cike da zalunci, to lalle damkarsa ba mai sauki bace, mai tsanani, mai radadi ce, ko mai tsanani. Don haka wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala dangane da mu'mini. Sunnar Allah subhanahu wataala dangane da shi wanda ya yarda da Allah, ya yi imani da Allah. Ubangiji yana jarrabarsa lokacin da yake cikin masiya, wato ubangiji subhanahu wataala yakan jarrabe shi da wani abu na bacin rai, na bakin ciki, na musiba, saboda ya jawo hankalinsa akan wani laifi da yake ya daina. Wato tun daga nan duniya ubangiji subhanahu wataala ya bashi signal da za ta nuna masa cewa akwai wata matsala. Sun kana tafiya a mota, irin motocin zamani, wani abu ya samu matsala, mota za ta baka signal cewa akwai wata matsala a tayar ka, ko akwai wata matsala a cikin inji, ko wani abu irin wannan. To ubangiji subhanahu wataala yakan ba wa mu'mini signal cewa kana tattare da matsala, ta hanyar jarraba da zai masa, saboda ya sauri, ya gane, ya gyara, saboda gabansa ta yi kyau. Wanda ita ce sunnar Allah subhanahu wataala game da mu'mini. Shi yasa subhanahu wataala yake gaya wa lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan Allah ya musu alƙawarin nasara akan abokan gabansu a yakin Uhud, kuma Allah ya cika musu alƙawarin su, laqad sadaqakum Allahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni. Allah ya cika musu alƙawarin su, suka zo fada ya kauri tsakanin su da kafirai, kuma suka yi ta kashe kafirin nan bi'iznihi, da izinin Allah. To amma hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum. Aga Allah subhanahu wa ta'ala yace hatta idza fashiltum, gashi da farko ya ba ku nasara, kuna ta cin nasara, yayin da kuka fashiltum, wato kuka yi watsi, kuka saki hanyar ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuka yi rauni, wata naza'tum fil amri, kuka da kuna jayayya, wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbuna, kuka saba wa ubangiji, kuka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan da ya nuna muku abin da kuke so na nasara, gashi kun fara kisan kafiran da suka kawo muku hari har gida, kun fara kashe su, kuna kwasar ganima. Sai ya zanto minkum man yuridu ad-dunya, cikin ku akwai wanda duniya ya sa a gaba, wa minkum man yuridu al-akhirah, akwai wanda kuma lahira ce a zuciyarsa. Thumma sarafakum anhu, sai Allah ya kawar da ku, ya juyar da ku daga kansu, maimakon da ku kuke bin su da sara da suka, sai aka waye gari cikin dan lokaci, kuma abin ya dawo kanku, ku ake bi ana sara ana suka kuna gudwa liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku shi yasa a can a ƙarshen ayoyin Allah subhanahu wataala yake ce awalam ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ashe yayin da wata musiba ta same ku shine wannan rashin nasara da kuka samu kanku a ciki qad asabtum mithlaiha wa alhali da farko kun samu ganima nasarar da take ta dinka wannan wato ta dinka wannan rashin nasarar da kuka samu yanzu har sau biyu to kun bi su da kisa sannan kuma ga ganima kuna iba sai kuka rika cewa anna hadha taya haka abin kuma yanzu ya juye reshe ya juye da mijiya Allah ce qul huwa bil indi anfusikum wanda daga wajen ku ne ku kuka jawo kanku Allah subhanahu wataala yana cewa ma asabaku wa ma asabaku min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer da yawa daga cikin musibun da suke samun ku saboda abin da hannayen ku ne suka tsuruta wato suka aikata kaga Allah ce saboda abin da hannayen ku suka aikata wa yafu an kaseer yana yin afuwa ma game da dama da abin da kuke yi ubangiji sai ya ba rabu da ku ba zai kama ku da shi ba ashe kaga wani yazo ce Allah baya kama mutane da zulubin su kaga akwai wato rashin sanin ayoyin Allah rashin sanin maganganun Allah rashin sanin musulunci shi kansa gaba daya wadannan ayoyi ne karara ubangiji subhanahu wataala yake fada wa sahabbai tun a lokacin su imani yana nan sha ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik Allah ce duk abin da ya same ka kikkiawa to wanda daga Allah ne ni'ima ce daga wajensa ba wai dan ka wato ba wai dan kai wani abin da dole ai maka wannan ni'imar ba ihsani ne ubangiji ihsani ne ga dama ya maka kuma asabaka min sayi'atin amma duk abin da ya same ka mara dadi fa min nafsik to kai ka jawo kanka saboda ka ubangiji baya zalintar bayinsa haka kawai ya saukar muku da abba tare da kun yi wa kanku ba idan muka lura da a can yanayi ba haka ake ba saboda abubuwan da yanzu aka tsire su na saban Allah na rashin kyautawa wanda da ana yin sa a boye a asirce amma sun dawo karara zaluncin da ake yi yanzu ya dindinka daga sama har ƙasa tarbiyyar da ake da ita yanzu babu ita abubuwa duk sun canza to dole ne aka canje Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce yadda al'amari yake Allah baya canza wa ni'imar da yawa mutane haka Allah yawa mutane ni'ima suna cikin zaman lafiya suna cikin kunciyar hankali da tattali da wadata da waye Allah kawai kwatsam haka kawai ba gaira ba dalili canza musu Allah ce hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza yadda da su suke saboda idan ana maganar zulubi ba wai ana maganar kawai zulubin da mutum kawai yake yi a zulubin da kake yi tsakaninka da Allah da zulubin kuma da kake yi wa dan uwanka rayuwar mutum daga sama har ƙasa haka take da cike da waɗannan zulubai baya ga zulubban da muke yi tsakaninmu da Allah sannan kuma ga zulubban da suka shafi tsakaninmu da junanmu babu amana babu gaskiya mutum ba za ka bashi amana ba ka rutsu a kowane lokaci zai iya cin amanarka duk yadda ka yadda da shi da yadda kusancin ka da shi yake wannan zulubi ne ba karami ba shugabanci maimakon ayi tunanin adalci a cikin shugabanci kowa kawai tunanin yadda suriyarsa za ta ci gaba da zama ne saboda haka rashin gaskiya ya yi yawa a cikin harkar mulki hakanan a cikin harkar kasuwanci kai hatta a cikin harkar malinta da za a yi wa mutane wa'azi shi ma harkar cuwa-cuwa da rashin gaskiya ta yawa a ciki da yawa wasu sun saka rigar malinta ba ma malamin bane amma kuma da wannan ƙaryar suke neman duniyar to yaya ko ba za a ga canji ba a da waɗannan abubuwan duk ba su yi yawa ba ba a cewa akwai wani lokaci da aka samu mutane babu masu laifi a cikinsu babu ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai akwai mushrikai akwai masu yin laifuffuka din aka ba wannan yayi sata wannan yayi zina wannan an bata kaya aro ta cinye waye duk ana samu wannan amma bai zama shine ruwan dare ba kuma sannan al'umma ba ta yi shiru ba duk sanda aka ga wanda ba yi daidai ba ana ce masa ba daidai kake ba to wanda sai ya sa al'umma ta zauna lafiya to mu ma a da bayan can ai duk hakan kake akwai masu laifi amma kuma ana fada ana fada musu ana kokarin hana su to sai kaga an zauna lafiya amma in ya zanto manya su ma da su ake laifin sun shiga daurewa laifin gindi an shiga ma laifin ya zama abun ado ne ba ma a boyewa to shakka Allah ya tashi kama mutane sai kama su ne gaba daya tace wata kufitna tallatu sibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba kawai za ta shafi wanda su abin ya wato su suka yi laifin ba za ta shafi kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna ko Allah ya saukar muku da azabar da za ta game ku gaba ɗaya kuma ku ta roƙon Allah ki karba sauraka dole ne a yi fadakarwa akan cewa laifuffuka da ake wa Allah a daina a koma ga Allah a rungumi ubangiji subhanahu wataala ai Allah subhanahu wataala ya sanya asbab ga mumini asbab wato sababba na samu na wadata a cikin biyayya gare shi alqur'ani ya gaya mana karara faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara aya ce da muna ayoyi ne da muna karanta su a cikin alqur'ani nace da su ku nemi gafarar ubangijinku menene gafara neman gafara ka tuba ka daina abinda kake yi na laifi ka ce Allah na tuba ka yafe min ba shi ne neman gafara ba kai kokarin ka daina innahu kana ghaffara Allah bai yawan karbar tuba ne Allah yana yawan karbar tuban bawansa babu wani lokaci da Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban ka ba da rana da daddare a kowane lokaci wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ce zan yi gafara ga wanda ya tuba ya aiki da kwarai sannan ya shiryu saboda ubangiji mai gafara ne in kuka nemi gafararsa kuka nemi yafiyarsa kuka bar abubuwan da kuke yi da masha'a da laifuffuka yursilis samaa 'alaykum midrara sai ya sako muku ruwan sama mai yawa ma'ana a samu amfanin gona a samu arziki a samu abinci wa yumdidukum bi amwalin ya baku dukiyoyi ya kara muku dukiyoyi saboda arzikin kasar ku ta kara habaka ma'adanai da kuke da su ku ta samu amfanin su yanzu gashi ana da ma'adanan ba ba su ba arzikin yana nan a cikin kasa amma an kasa amfana da shi saboda an bijirewa hanyar Allah ya zama Allah fito na fito da shi ake saboda ka ga arzikin nan tun da laban tun da ya halittar kasa ya sa arzikin ta a cikin ta wa qaddara fiha aqwataha baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ya masagi albarkatu ya kuma kaddara duk abincin da dan adam zai ci a cikin kasa to amma ina saboda zalunci rashin gaskiya rashin amana rashin tsoron Allah ya sa ga dukiyar ba ku iya boratta ba to yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya ba ku yaya kace ya ba ku yaya wadanda suke dagari wadanda za su zama muku abin farin ciki a rayuwar ku wanda suka tsufa masu karfi in suka kawo karfi su taimaka musu wa yaj'alakum anhara ya sa ba ku koramu ta ko ina ma'ana ni'ima ta ko ina ta bebe ku waj'al lakum jannat waj'al lakum anhara yakuma baku gonaki ta ko ina har ila yau labbuna da ku samu kayan marmari da sauransu wani aya ce da muke karantawa ko yaushe ta alakanta samun arziki da walwala da ni'ima da neman gafarar ubangiji da komawa gare shi annabi hud yana ga mutane cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين النبي هود يا غيا متانن سي يا كو متانينا كلي بغفرر الله كتوب زوا غريشي يرسل السماء عليكم بدرارا زي سكو مكو روان سما بي يوا معنا زاكو سامو انفالو غودا ويزيدكم قوة الى قوتكم سي يقارا مكو قرفي اكن قرفن دناكو يقارا مكو قرفي na arziki tattalin arziki karfi na ilimi karfi na lafiya wani karfi watan haka ta zo na kira dan kowane karfin da kuke bukata ku samu sai ya kara muku shi Allah ya ce wala tatawallu mujrimi kada ku saki ku juya baya kuna masu saban Allah to wannan aya ce karara da yake ga musu ya ni'imar da kuke so za ta samu ta hanyar komawa ga Allah sai ku samu abin da kuke so duk wani power da kuke bukatar ta sai ku same ta to kaga wanda yazo ce a ai abin da ake cikin da baya da alaka da saban Allah ma'ana dai yadda muke saban dan kada mu ce zamu daina dan muna neman gafarar dan muna neman wani rahama ta ubangiji kanmu sawa kanmu wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira. Shi duk sanda muka nufi halaka wata alƙarya sai mu sanya mutra fiha masu yalwa masu wadata masu abu a ciki masu hannu da shuni a cikin ta fa fasaqu fiha sai su fito su ta fasikanci ciki fa haqqa 'alayha al-qawl sai maganar muta azaba sai su tabbata akan su fa dabbarnaha tadmira mu kwatsa-kwatsa da wannan garin. Ashe kaga barna ta zonto manya sun daure mata gindi to ba karamin rushe kasa take ba. Mutrafiha su ne wadanda Allah ya ba su wadata ya ba su kudi ya ba su milki suna rayuwa ta isa to sai mu sa fasikancin a cike ta bayya a cikin su ta bayyana ka duba yadda zai rayu take ba yaro kuma fasikancin yin sa ake a fili kuma ana daurewa fasikan gindi ba kuma wani wanda ya isa yi magana akan wannan ko ba yayi maganar ba lalle a saurare shi ba to kuma a ce a lokacin da ke so. Allah cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shi ahlal qura mutanen garuruwa alqaryu Allah ce da a ce sun yi imani kuma sun kiyaye dokokin mu ka duba imani dokokin mu amanu wattaqu su ce lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da sai mu bude musu albarka ta sama da ƙasa samu albarkatai ta sama samu ta ƙasa walakin kazzabu amma sun ƙaryata abin da ake gaya musu fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka damƙe su muka kama su da ayyukan da suke aikatawa da laifukan su. Saboda haka ashe duk wanda yake da tunani da hankali bai kamata ana cewa mutane a koma ga Allah ba shi yana cewa a daina fadar haka a daina cewa zunuban mu ne kawai shugabannin mu ne to shugabannin namu ai wani bangare ne na azabar Allah yayin da kuka kasance kuna zalunci a junanku kuna cutar junanku ba kwa kiyaye dokar Allah a junanku sai Allah ya kawo muku wanda za su ci gaba da cutarku. Allah cewa wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksubun haka muke shugabantar da wasu azzalimai akan wasu azzaliman saboda laifin da suke yi haka Allah ya ce. Ashe kaga maganar ka kalli shugabanka ka ce ai shugaban nan nawa shi yayi sakaci shi yake daukan aikin da aka dora shi yayi kaza shi yayi kaza kai ya aka yi Allah ya dora maka wannan akan ka ya zan shine shugabanka ba kai tunani ba. Allah ya fada maka ya ce kai kanka laifin da kake yi zai iya haifar maka da samun irin waɗannan da za su yi ta gane maka azaba. Saboda duk sanda mutane suka far hanyar Allah sai Allah ya kawo wani wanda zai gana musu azaba. Allah ya ce game da banu Isra'ila wa qadaina ila bani Isra'il fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Wajiji ya ga banu Isra'ila cewa za ku yi barna duk sanda kuma kuka yi barna za mu aiko da waɗanda za su ta gana muku azaba. A ƙarshen ayoyin su da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yayi maganar banu Isra'ila da cewa za ku dawo muku da jin dadi da sauran su madadalukum karrata alaihim wa abdadnakum bi amwalin wa balid wa ja'alnakum akthara nafira sai ce in ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asa'tum falaha wa idza ja'a wa'du al-akhirati ba'athna alaikum wa idza ja'a ba'du al-akhirati ليسوء وجوهكم واذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم. وبنجي سبحانه وتعالى يغيا musu cewa zai dawo musu da jin dadi zai dawo musu da abin da suke so na rayuwa amma fa yayin da suka kuma komawa to in alkawarin sa na ƙarshe yazo ko na gaba yazo to liyadkhulu almasjid kama dakhaluhu awwala marra za su dawo su kuma shiga cikin masallaci na Qudus kamar yadda suka shige shi a karan farko sannan kuma litabiru ma ala tatbira abinda duk kuka gina za su dawo su kuma rushe shi kaga ubangiji subhanahu wataala yana gaya musu cewa da zarar kuka kuma koma wato Allah subhanahu wataala zai kuma kawo waɗanda su kuma za su ƙara gane muku azaba har yace wa in uttum udna da sanda kuka kuma komawa ga laifin kuma mu kuma za mu kuma sake dawo muku da azaba saboda haka duk sanda mutun zai koma ga Allah to ubangiji subhanahu wataala zai iya yi masa masifar da yake ciki amma fa in ya sake komawa zai kuma ubangiji zai kuma komawa zuwa ga azabtar da shi to wannan alqur'ani cike yake da waɗannan bayanan ga duk mai karanta alqur'ani yana fahimtar ayoyin Allah waɗannan bayanan a cike suke da shi ba wani wanda zai zo ya rika fadar magana da ka kawai ko kuma yayi ta maganar da kamar martani yake bayarwa Allah yana bayarwa martani Allah saboda haka halin da muke ciki tabbas kowane bangare in ka duba zaka ga akwai abin kokawa a cikin sa daga shugabanci da zamantakewa da komai akwai abin kokawa a cikin sa to amma duk wannan abubuwa ne da mu muka tsurubuta kamar yadda ce fa kasabat aidikum abinda hannayenku ne suka aikata laifinku ne ku ba laifin wani ba saboda ka komawa ga Allah wani abu ne wanda yake tilas a duk sanda wata musiba ta samu mutane ana so su koma ga Allah kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dole yawaita yana ɗaya daga cikin manyan asbab abubuwa da suke sa Allah ya janye mutane uquba umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ya zanto an ba ma wannan bangaren muhimmanci kwarai da gaske kuma da suke yin wannan aiki an dauke su da mutane ne masu daraja kuma an hore musu dukkan wasu abubuwa da su bukata domin isar da sakon Allah a cikin kullum mutane Allah ka kawo mana mafita a cikin abin da yafi karfin mu ubangije yayi mana wannan musiba Allah subhanahu wataala ya sa mana komawa zuwa gare shi komawa kyakkyawa
amin to amin malalle sakar alkhairi to tabbin mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam tambaye sai ta jima zai iya bin sallar juma'a daga gida saboda kar ya rasa wannan sallar
ba abin sallar juma'a daga gida ba mu juma'a ba kowace sallah ba ba yadda ka bi ta daga gida ba ka je masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adraktum fasallu wama fatakum fa'timmu ku je masallaci abinda kuka samu ku sallata abinda ya kubuce muku ku cika shi ba wace akai ka bi daga gida ba saboda ka koda a ce kana kusa da masallaci kaga an tayar da sallah zaka rasa sallah in kace zaka tafi wannan ba shi zai halatta maka bin sallah daga masallaci ba sai dai ka fita abinda ka samu in ka rasa duka gaba daya Allah zai baka ladan niyyar da kai na ka riski wannan sallah dukanta
to sai wannan shi kuma yake cewa malam sune suka aruwa ne shago ne wanda ba musulmi ba domin su rika yin sallah to sai ya sanya musu sharadin cewa baya son kiran sallar kuma suka amince da haka din bayan shekara biyu sai suka ce suna so su sanya speaker su rika yin kiran sallah amma kuma sai ya ce to za su iya sa amma kar su sanya takalli gidansa to dan haka wani lokacin suna yin kiran sallah wasu kuma wani lokacin kuma ba su yi to shine ke tambayar malam kasancewar sun sa lokaci mutane sukan zo sun kiyaye wannan lokaci ne sallah ba sai sun kira ba to yake cewa malam rashin kiran sallar ta su idan ba su kira ba ya matsayin hukuncin sallar ta su yake
ita a ka'idar kiran sallah ana son ka kira sallah yayin da lokacin ta yayi ba a so ka musamman ma jami'i na magana jami'i kamar masallaci ana buƙatar ka kira sallah a lokacin kiran sallah yayi kasancewar da speaker ba ku da damar ku yi amfani da ita ko yaushe wanda ba shi yake nuna ku kira sallah ba koda ko mutane sun kiyaye lokacin da ake zuwa a yi sallah kamar yanzu yawanci duk mutane na da agogo suna dubawa sun san lokacin sallah amma wannan ba shi yake nuna ka a kira sallah ba sai a kira sallar koda ba speaker in ya zanto amfani da speaker zai zanto matsala ne to sai a cire speaker a kira sallar ba speaker ba ce zai za a fasa kiran sallah ba barin kiran sallah sir kiran sallah wajibi ne kifai abin da ya zama wajibi dan mutane suna zaune a guri ya zanto ana kiran sallah in aka daina kiran sallah a wannan gurin kowa yayi laifi shine ma'anar wajibi kifai wato wani yana dauke ma wani in yayi amma in aka ki gaba ɗaya to kowa kuma yana da laifi saboda haka dole ne a samu mai kiran sallah koda ba zai iya kiran sallah da speaker ba to sai ya rufe speaker yayi kiran sallar a dai tabbata cewa an kira sallah
to sai shi kuma ne ke cewa malam menene hukuncin bin bakin ladan da yake lokacin da yake yin ikama dan yace ashhadu an la ilaha illallah sai a ce wahdahu la sharika la idan kuma yace ashhadu anna muhammadar rasulullah a ce sallallahu alaihi wasallam
wannan bai zo a sunna ba ita ibada wani abu ne ke aikata abin da aka umarce ka da shi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw ba a san ka wuce iyakar da aka shata maka a kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ji mai kiran sallah to ku faɗa abin da yake faɗa saboda anan an shar'anta maka ka rika faɗar abin da ka rika bin kiran sallar mai kiran sallah amma a wajen iqama wannan babu wani abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na bibiyar mai iqama saboda haka anan kai shiru ka saurare shi shine ibadar ita ce ibadar da ake buƙatar ka kakka shigo da wani abu daga wajenka wannan shar'antawa kanka ne abinda ba a maka izini ba shari'a a ibada ita na buƙatar izini amlahum shuraka shar'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah shi ko suna da ababan tarayya da suka shar'anta musu addini wanda Allah bai izini shi ba saboda shi addini ana buƙatar ka jira izini to a wannan gaba babu wani abu da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ka bai be iqama saboda kai kai shiru a lokaci ita ce ibadar da ake buƙatar ka da ita anan
to shi kuma ne ke cewa malam suna aiki ne a asibiti bangaren emergency yace sun kasance ba su da yawa a wajen idan wani daga cikin su ya tafi sallah mara lafiya zai iya rasa ransa shi ne ke cewa shin za su iya da sallah har sai sun gama aiki sannan kuma ya hukuncin ma'aikacin da sanadiyar tafiyar sa sallar mara lafiya ya rasa ransa shin akwai diya ko kuma azumi a kansa
idan ya zanto ba zai yi su tafi su yi sallah ba a lokacinta kuma ba zai yi ba wani sashi ya tafi wani sashi ya tsaya in zai yi su iya tafiya su yi sallah a lokacinta ita sallah a lokacinta wannan shine abin da ake bukata ga kowanne mu'mini inda salatu kanat alal mu'mini kitaban manquta Allah ya ce sallah wata farali ne mai lokaci da Allah ya dora mu'mini saboda kowace sallah akwai lokacinta in za a iya yin kowace sallah a lokacinta to haka ce shari'a idan ya zanto ba za su yi a lokacinta gaba ɗaya ba ba su iya zuwa su yi ta gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba to zai yi kuma su rabu wasu su yi wasu su jira wasu dawo wasu su je su yi to haka ya zama wajibi su yi sai zanto sun raba kansu biyu wasu sun je sun yi sallar sun dawo wasu kuma su je su yi in ya zanto hakan ba za ta yi ba saboda kowane ɗaya akwai abin da yake kula da shi wanda bai yiwuwa ya tafi ya bar shi to anan ya halatta su yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir idan ya zanto za su shiga abin da bayan sallar azhar ya ta shiga to suna iya yin azhar da la'asar sai su shiga aikin in ya zanto za su shiga kafin azhar amma za su fita bayan la'asar wato za su fita lokacin la'asar to sai su jinkirta azhar tunda sun shiga azhar ba ta yi ba sai su jinkirta ta har lokacin da suka fito da la'asar sai su hada azhar da la'asar su yi haka da ita ma magariba da isha'i ana iya hada magariba da isha'i a yi su a lokacin magariba ko kuma a jinkirta magariba a hada ta da isha'i a yi ta a lokacin isha'i saboda wannan yan halatta gare su yana daga cikin larura yana daga cikin haraci damuwa da za a iya samun kai a ciki idan ba a bi hakan ba shi kuma addini ya zo domin daukewa dan adam wannan damuwar wa ja'ala alaikum fi dini bil haraj Allah ce bai sanya muku damuwa da takuruwa a cikin addini ba sai yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba saboda ka idan ya zanto ba zai yiwu ba su iya yin sallolin nan a lokacin su to suna iya yin jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko su gabato da sallar azhar al-asr su yi ta tare da sallar azhar ko kuma su jinkirta azhar su hada ta da al-asr haka ne ita ma magriba da isha'i saboda ka ya halatta su yi wannan sannan in aka samu sakaci wato wani ya bar aikin sa tare da ya san cewa akwai hadarin barin aikin nashi yaje yi wani abun har wani ya rasu saboda sakacin sa to babu shakka anan ya zanto shine sababin rasuwar wannan din an tabbata rashin samuwar sa ne a lokacin da zai iya yin wani abu da aka dora masa alhakin yayi har wannan mara lafiya rasuwar sa to zai kafara ta wanda yayi kisan kuskure kuma sannan baitul mali zai biya diyar wannan mutum da aka abin nan
to sai shi ne ke cewa malam shi dalibin jami'a ne yake tambayar ya halatta ya ci abinci kwano ɗaya da wanda ba musulmi ba ko kuma ya ci abincin da wancan din ya dafa
babu laifi ya ci abinci da wanda ba musulmi ba in ya zanto abincin na halal ne wato ya tabbata cewa abincin halal ne ba na haramun bane. In ya zanto misali abinci ne amma akwai laman alhanzar a ciki, kaga ba zai ci ba saboda haramcin abincin. Ko ya zanto wanda ba musulmi din ba mushriki ne, misali a ce pagan ne, ba guje ne, baka baya cikin wanda aka halatta yankansa, kuma shi ya yanka, kaga ba za ka ci ba. Amma in ya zanto abincin halal ne, ko yanka ne, amma yanka ne na ahlul kitabi, wato kirista, abinan nasara, ko mai yahudi, to wanda dama an halatta maka cin abincinsa. Saboda haka in ya zanto akwai yanayin da za ka zauna sai kun ci abinci da shi, babu laifi, za ka iya cin abinci da shi, ba haramun ba ne. Abinda aka haramta shi ne ka ci abinda wato yake haramu, ko kuma ka ci yankan wanda ba a halanta ya kansa ba. Wannan shi ne abinda aka hana.
To shi ko ne ke ce malam, shin akwai wani nasi ne daga hadisi wanda yake nuna haramcin yi wa mutum magana yayin da yake yin wani lazumi ko kuma addu'a?
Wannan ijtihadi ne na wasu malamai, amma babu wani nasi kararre da ya faɗi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama, amma sa sallama aga sallama zikiri ce, sallama lazumi ce, addu'a ce. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi, sahabbai sukan shigo yana sallah sai masa sallama, har yakan ansa musu ta hanyar nuni da hannunsa. An tabbai Anas cewa yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ansa muku sallama idan kun yi masa yana sallah? Sai ya ce yana nuni ne da hannunsa, tafin hannunsa alamar mayar mana da sallamar da muka yi masa. To kaga in har mai sallah wanda shi an hana shi yayi magana, amma kuma an yarje yayi sallama, ayi masa sallama, don da ba ayi masa sallama Annabi in ya gama sallah zai ce ku daina yi wa mai sallah sallama. Saboda haka amma bai nuna musu haka ba. To kaga wanda shi ba a hana shi yin magana ba, min babu aula, shi ya fi cancanta idan an masa sallama. Kamar mutum da yake karanta alqur'ani ko yake lazimi zai iya yin magana, karanta qur'ani aka yi maka sallama, kana iya ansa sallama ka ci gaba da karatun qur'aninka, ba a hana ka ba. Amma sallah ba za ka ansa sallama ba ka ci gaba da sallah. To ba dan haka an yarda a yi maka sallama. To kaga ba ce an samu nassin da yace kada a yi. Akwai wasu malamai haka da suka rubuta mai kaza kada a yi masa, mai kaza, mai kaza, mai kaza, amma ba nassi bane.
To shi kuma ne yake cewa mutumin da paralysis ya kama shi bai iya komai sai an yi masa irin su kama ruwa bayan ya yi fitsari ko ba haya. Ya ce wani lokacin ba a sani ma sai an daga shi, ba kuma ya iya magana wadda za a gane mafi yawancin lokuta irin wannan yanayi. Shi ne yake cewa za a iya umartarsa a irin wannan yanayi domin ya yi sallah?
Da'am, ai matukar mutum da hankalinsa tare da shi, hankalinsa bai rabu da shi ba, to za a umarce shi da sallah. Wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Matukar da rai kuma yana da hankali, to sallah tana da wajibi ce a kansa. Kuma zai yi sallar nan gwargwadon ikonsa, gwargwadon abin da zai iya yi. In ta kama zai yi ta a zaune a tsaye yayi, in ta kama a zaune, in ta kama a kwance, in ta kama da nuna kansa ne kawai zai yi, in ta kama ma ba zai iya ko nuna kansa yayi koda da kyautawar idansa ne. Amma duka wannan ba zai yi ba koda da zuciyarsa ne, wato ya rika sawa a zance, yanzu gashi ya yi ruku'u, gashi ya dago, gashi ya tafi sujjadu, gashi ya dago, gashi yana zaman tahiya, duk ya kawai ya rika kawowa a cikin ransa. Amma dai ba za a bari ba kawai lokacin sallah su ta tafiya. Wannan fiqhun ya kamata a ce duk waɗanda suke ma'aikatan jinya sun san da wannan, duk wanda zai jinya mara lafiya ya kamata ya san da wannan. Saboda haka zai umarci wanda yake jinya lokacin sallah ya cewa ya gaya masa lokacin sallah, in akwai wanda zai iya tsaftace jikinsa ya tsaftace masa, in babu ya yi sallar a haka. Akwai wanda zai iya masa alwalaye, in babu ya yi masa taimako, in ba taimako ba ba za ta samu ba. Ala ayyi halin dai a kowane yanayi yake dai ya tsayar da sallah.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam, yana tambaya ne kan shin ya inganta cewa duk ranar juma'a akan dawo da rayukan mamata ga ahalinsu domin komawa da wato kuma da addu'o'in da aka yi musu a nan duniya?
Babu wani nassi sahihi da ya nuna haka cewa duk juma'a ana dawo da mutum ransa. Rayuwar barzakh rayuwa ce da take daban da rayuwa irin wadanda muke, duk rayuwa iri uku ce. Akwai rayuwar da wannan irin wannan da muke yi yanzu a duniya, akwai rayuwar da in mutu ita kuma irin ta daban, a saman kabari akwai kuma rayuwa ta lahira bayan an yi busa, rayuka sun koma gangan jikin su, to kuma ita kuma rayuwa ce daban, kuma kowace tana da abubuwan da take banta da shi, tana da abubuwan da take banta da su wanda ta sha bamban da ta da wannan rayuwar. Saboda haka rayuwar kabari rayuwa ce ba ta gangan jiki bace, rayuwa ce ta ruhi, rayuwa ce ta ruhi. Shi yasa za a iya tone mutum gangan jikin sa, za a iya koda ta, za a iya, amma kuma yana nan a matsayin wanda ya mutu yake barzahu, koda ko babu gangan jiki. Yanzu yawanci za a ga wani lokaci mutum ya mutu a ruwa, ba a tsamo shi ba, kifaye da namun ruwa duk sun ci cinye shi, ko kuma a daji namun daji su cinye shi, wani bangaren shi ya tafi cikin kuraye, wani cikin zaki, wani cikin, amma kuma yana matsayin wanda yake rayuwa ta barzahu. Abinda za a yi masa na hisabin rayuwa a ta barzahu, za a yi masa tambayoyi da aka ce tambayoyin kabari, shi cikin waɗannan dabbobin su ne kabarinsa, da dai gangan jikin tashi ta kacaccale, wata ta tafi cikin zaki, wata ta tafi damusa, wata ta tafi kaza, amma kuma yana nan a matsayin abinda. Saboda rayuwarsa a cikin barzahu ba ita ce rayuwarsa ta duniya ba. Rayuwarsa duniya in kai laifi in su kutum ake dauko ka, ba a ce ya dauko wani bangaren ka a masa hisabi dukanka, amma can da ban sannan aka tashi kuma rayuwar lahira bayan an kiyama ta tsaya, to kuma za a dawo da gangan jikin nan daga duk inda take, Ubangiji zai kuma dawo da ita, kuma baka ta sabuwar halitta, dawo maka da ruhin ka a jikinka, kuma sannan a shiga kuma wata rayuwa wacce ita kuma bata da ƙarshe. Saboda haka maganar cewa a dawo musu da rayukansu a cikin gangan jikinsu ba ta so ba. Saboda gangan jiki ta gama aikin ta yanzu, sai kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya so ta yarda shi sannan abin nan. Saboda babu wannan si, amma dai akwai maganganu haka da za ka yi ta samu na malamai. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ar-Ruh ya yi ta kawo maganganu irin waɗannan.
Tumala da sakar alkari masu tsoraranmu da tallanmu duka-duka da wannan makaka ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri, ta yi ɗauko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 36 04 15 55, ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta bari din shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Ijar Sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.